بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kamu wannan rana ta yau ranar Juma'a wato ranar 18 ga watan Sha'ban na hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1447 ranar take daidai da 6 ga watan 2 na miladiyar annabi Isa dan Maryam shekara ta 2025 Allah da 26 afwan Allah ya kawo mu domin ci gaba da gabatar da darasi na tafsirin alqur'ani mai girma gurgurdan abinda Allah ya so mu karanta gurgurdan abinda Allah ya fahimtar da mu yau insha Allah zamu tashi farkon sabuwar sura wato suratul buruj ita wannan saka ne ko yauwa suratul buruj sura ce makkiya ta sauka ne kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hijira zuwa madina tana da yawan ayoyi daya bayan daya har guda 22 Allah ya taimake mu kuma mafi yawan abinda su take karantarwa shine tasbitul mu'minina ala ma hum alayhi min al-iman wa tasbirihim ala izayatil kuffari wato tana kwadaitar da mu'minai su yi hakuri akan abinda suke akan shi na imani babu shakka duk wanda ya rungumi addinin Allah duk wanda ya imani da Allah to zai ci karo da jarrabawa iri-iri to yi hakuri sannan kuma duk irin cutarwar da zai ci karo da ita daga wajen waɗanda ba su yi imani ba ya daure karshen al'amarin alkhairi ne in Allah ya so wannan shine sur take karantar da mu in Allah tabaraka wa ta'ala ya so akramakallahu bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim وليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
Na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya fara buɗe wannan sura da rantsuwa kamar yanda sura ta gabanta ita ma ta fara Allah ya ce was-sama'i zatil buruj ina rantsuwa da sama ma'abociyar hanyoyi na bin taurari ko kuma hanyoyi na zagaye rana wanda duniyoyi suke kewayawa wal yawmil ma'ud kuma ina rantsuwa da yinin nan wanda aka yi alƙawarin zuwan shi wa shahidi ina rantsuwa da wani ne wanda yake shaida akan duk ayyukan da an aikata a cikin shi wa mashhudi kuma ina rantsuwa da wani ne wanda ake tattaruwa guri ɗaya a cikin shi menene dalilin rantsuwa qutila ashabul uqdud Allah ya ce an tsinewa masu gina ramin nan Allah ya tsine musu annari zatul waqud wata wuta ce wacce suka kunna a cikin wani rami izahum alaiha quud a sanda suka zazzauna a bakin gabar wannan wuta wahum alama yafa'aluna bil mu'minina su kuma dangai abin da suke aikata ga mu'minai na cutarwa shuhudin suna sani wama nakamu minhum basu zarge su da komai ba, basu tuhumi mu'mine da komai ba, illa ayi uminu billahi, kullun dan sun yi imani da Allah Al-Aziz Al-Hamid, wanda yake mabuwai abin gode mawa. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi, wanda mulkin samai da ƙasa duka yake gare shi, wallahu ala kulli shay'in shahid, kuma hakika Allah tabaraka wa ta'ala masani ne, yana halarta akan komai. Allahu akbar. Allah tabaraka wa ta'ala yayi rantsuwa da sama, yayi rantsuwa da hanyoyi waɗanda duniyoyi suke bi. Malaman kimiyya na zamani sun ce akwai waɗansu duniyoyi su wata Venus, su wata wacece da wane ne, kuma na ji suna faɗar su ko, waɗanda suke kan wani falakai, waɗanda suke kewaye rana. Daga cikin waɗannan duniyoyi har akwai ita wannan duniya ta Mu'ad, wacce ake ce ma Arab da Larabci. Tana ɗaya daga cikin waɗancan duniyoyi waɗanda suke kan falakai, suke kan hanyoyinsu a lokacin suke zagaye ita rana. To waɗannan hanyoyi waɗanda waɗannan duniyoyi suke bi wajen zagaye rana, su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya mana rantsuwa da su, don ya ja hankalinmu zuwa ga gwanintar wanda ya shimfiɗa waɗannan hanyoyi, kuma ya shimfiɗa waɗannan duniyoyi akan irin waɗannan hanyoyi. Allah kenan tabaraka wa ta'ala. Allah ya rantse da wannan ne don ya ja hankalinmu ya nuna mana tabbas akwai waɗannan duniyoyi, akwai waɗannan hanyoyi da suke bi, sannan kuma ya ja hankalinmu zuwa ga ƙwarewa da gwaninta na wanda ya samu da waɗannan duniyoyi, har kuma ya samu musu da waɗannan hanyoyi har suke kewaye rana. Mu duniyar mu ita ce ta uku daga cikin in kabaro rana, don haka tana kewaye rana ne a cikin wata goma sha biyu, wata duniyar tana kewayawa cikin wata shidda, wata duniyar kuma kamar irin Mercury ko Mercury suke cewa tana kewayawa ma aƙalla da abin da bai wuce wata hudu ba, wata kuma sai an shekara kusan goma sha biyu mu anan, sannan take shekara ɗaya a wajenta. Allah dai ya rantse mana da waɗannan don ya ja hankalinmu mu san akwai su, ko mu gane hikima da ƙarfin iko na wanda ya halicci waɗannan duniyoyi. Wal yawmil maw'udi, Allah ya ce kuma ina rantsuwa da yinin nan wanda aka yi alkawarin zuwan shi, shi ne yinin tashin alkiyama. Allah ya yi alkawarin zuwan wannan yini, kuma tabbas zai zo ko ba daɗe ko ba jima. Tun zamanin annabawan farko, tun zamanin annabi Adam aka yi alkawarin zai zo, babu wani annabi kuma da Allah ya aiko sai da ya gargaɗi mutanen shi ya yi musu alkawarin tabbas wannan yini yana nan tafe, don su yi guziri na abin da zai tsirtar da su a wannan yini. Wa shahidi, ina rantsuwa da yini wanda ake halarta shi, wato shi ne yinin ranar Juma'a, irin wannan rana da muke ciki ma'ana yau ɗin nan. To Allah ya yi rantsuwa da wannan yini na ranar Juma'a, domin duk abin da mutum ya aikata a cikin wannan yini, gobe kiyama wannan yini zai yi shaida a lokacin ranar kaza ga watan kaza da nazo, da wane ya aikata aiki iri kaza na alkhairi, ma'ana zai mana shaida akan abin da muka yi a ciki. Sannan cikin irin wannan yini na Juma'a, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace akwai wani lokaci akwai ƴan mintuna ƴan kaɗan waɗanda wani bawan Allah mutum musulmi bai taɓa dacewa da wannan lokaci ba, ya roƙi Allah wani abu face sai Allah ya bashi wannan abu, wannan abin da ya roƙa sai Allah ya bashi. Allahu akbar. Ana samun wannan za'a ne kadai a cikin irin wannan yinin. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce muna annabi Adam Allah ya halicce shi ne a ranar Juma'a, sannan annabi Adam Allah ya karɓi rayuwar shi a ranar Juma'a. Sai manzon Allah ya ce alkiyama ba za ta tsayu ba, ma'ana rana ta ƙarshe ta rayuwar duniya za ta ƙare ne a ranar Juma'a. Allah ka taimaka. Ashe haga yini ne mai albarka, shi wannan yini sarki ne a cikin sauran yinnai, shugaba ne a cikin sauran dukkanin yinnai na mako. Allah ya rantsuwa da shi. Wa mashahudin, kuma Allah ya rantsuwa da yinin nan da ake tattaruwa a cikin shi, shi ne yinin ranar Arfa. Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da shi cewa shi ne yini na ranar Arfa, wanda duniya take taruwa a fili ɗaya, da bakake da farare, da turawa da larabawa, da hausawa da inyamurai, da yarabawa da katafawa, duk ran nan musulmi suke tattaruwa a guri ɗaya a fili daya, ana ibada iri daya, cikin uniform iri daya, kowa cikin ihrami ana bauta ma Allah. To Allah ya rantsuwa da wannan yini. Ina fata an gane. Hadisi ya tabbata cikin Imamul cikin Shu'bul Iman da Imamul Baihaqi da lambar hadisi 2965. Haka Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisin da lamba ta 7973 cewa waɗannan yinnai su ne Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi da waɗannan kalmomi da aka amfani su ga waɗannan ayoyi. Allah ya taimaka. Kullun nakan ce idan aka yi rantsuwa, to akwai abin da ke biyo bayan rantsuwa, ana ce mashi jawabul qasami. In an yi rantsuwa to akan saurari menene jawabin da zai biyo baya, ma'ana menene sabab, menene dalilin yin rantsuwar. To me dalilin yin waɗannan rantsuwoyi? Shine Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar muna kutila ashabul uqdudi. Akwai laqada wacce ba a bayyana ta cikin nassi ba, ana kaddara ta laqada kutila ashabul uqdudi. Hakika an tsine wa mutanen rami, an tsine wa mutanen rami. Wani rami ne? Akwai ruwaye da suka zo suka bayyana muna wannan rami. Akwai amsassu kusan guda biyu a gabana nan, ga ɗaya daga ciki wanda wato ya zo cikin tafsir al-Baghawi juz'i na 8 shafi na 386. Yace anna rajulan musliman, an yi wani mutum musulmi, ma'ana wanda ya amshi addinin Allah bayan wucewar Annabi Isa alaihi salatu wassalam, kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi wannan mutum mimman ya qara al-injila, ya dage wajen karatun littafin injila, littafin da Allah ya saukar ma Annabi Isa. Mu lura injila fa ba bible ba, bible ba injila bace. An gane wannan ko? Ajara nafsihi fi amalin, ya gudanar da rayuwar shi wajen aiki da injila. Wajen Allah ya qara al-injila, ya ci gaba da karatun injila. Fara'at baitun musta'jirun nurun yadi'u min qira'atil injil, sai aka ganin haske yana fitowa daga cikin ɗakin wannan mutum. Fa zakara zalika li abiha, sai wata yarinya sai ta ambaci ta ga haske yana fitowa daga ɗakin wancan mutum mai karatun injila. Fa sa'alahu, sai ya tambaye shi. Falam yakubir, shi ko bai bashi labarin ga abin da yake karantawa ba. Falam yazalbihi, bai je gushe ba, ta mada me me kake ne haske yake fitowa ta ɗakin nan naka. Hatta akbarahu biddin, har ya faɗi mai asalin abin da yake karantawa na addini wal islam, da miƙa wuya ga Allah. Fatabahu, sai wannan shi ma yayi imani. A hankali a hankali, sai labari ya cika gari, sai ga wajen mutum 87 sun yi imani da wannan addini na wannan mutum, addinin nan wanda ya zo cikin injila. To shine a sarkin garin a wancan lokaci, wanda yake Yusuf Zannawati, wanda yake shi kuma baya buƙatar wani addini in ba nashi na bautar gumakan shi ba. Da haka sai yasa aka kame waɗannan mutane su wajen 70, aka tilasta musu ko dai su koma addinin gargajiya ko kuma a kashe su. Ta yaya za a kashe su? Shi aka haƙa wani ƙatar rami, aka samo gumagumai na itse, aka zuba a ciki, aka sa wuta har suka yi roshi. Gumaguman nan suka zama roshi. Duk wanda yace bai yadda ba zai ci gaba da addinin nan na wannan bawan Allah, sai a jefa shi a wuta. Wanda kuma duk yadda zai yarda ya koma addinin gargajiya, sai a kyale shi. An fahimci wannan ko? Wannan ruwaya farko kenan, amma ya tabbata a cikin Sahih Muslim. Cikin Sahih Muslim lambar hadisin ta 3005, wancan kissa ita ce tafi inganta kissar uqdud din nan. Yanda ta zo a wancan lokaci, cewa wani sarki ne shi ma ya wuce ne bayan wucewar Annabi Isa alaihi salam da shekaru masu dama, kafin haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A wannan lokaci addinin Annabi Isa shi ne addini, injila ita ce littafin da Allah ya saukar, wacce har lokacin da ita ake aiki. Ina fata kuna fahimta wannan kenan. To shi wannan sarki ba musulmi ba ne, yana da wani boka, wanda shi wancan boka shi ke ma sarki kulle-kulle da tsatsibe-tsatsibe, wanda yake riya cewa da wannan ne mulkin shi ya tabbata. wannan shi ya tabbatar mai da mulki. To ana nan bokan nan sai ya tsufa, dai tsufa sai ya ba sarki shawara, ranka ya dade, ka gani tsufa ya kama ni, to kuma ina tsoron in na mutu mulkin ka zai ruguje, ina so cikin yaranka ka bani wani yaro wanda zan koya mai waɗannan tsatsabe-tsatsabe wanda ake na bokanci, yanda ko bayan na mutu wannan yaro sai ya ci gaba da wannan, kaga mulki ba zai bakka ba, mulki ba zai bar gidanka ba. Wannan sarki sai ya yarda, sai ya rika tura dan shi yana zuwa yana koyo bokanci, in yamma ta yi ya dawo gida, gobe da safe ya koma. Akan hanyar shi ta zuwa da dawowa din nan, sai yake wuce wani bawan Allah wanda ya saura ƴan mazan jiya akan addinin Injila, yana nan yana karatun Injila a boye ba a sani ba, yana kuma aiki da ita. Yaron nan sai ya fahimci wannan kamilin mutum da ya bukka shi waje ɗayan hanya, ba ruwan shi da kowa, hidimar addini shi yake yi. Sai ya rika tsayawa yana sauraron me yake karantawa ne, yana kuma lura me yake aikatawa ne, sai ya ga yana aikata wani addini wanda ya saba mana mutanen gari. A hankali dai, in ya je wajen boka ya ji wasur kulle, in ya zo wajen wannan mutum sai ya ji magana ta hankali ta ilimi, ba irin wancan sur kullen ba. Sai hankalin shi ya ɗauku zuwa ga wajen wannan malami mai wannan ibada, ana biye kuwa? Yawwa, isar kenan ta zo, wannan kenan. To a hankali yaron nan sai ya fahimci wannan addini, sai ya fahimci addinin nan na wannan bakon mutum, na wannan malami, amma ba tare da kowa ya sani ba, duk garin ba wanda ya sani. Wata rana sai ɗaya daga cikin manyan fadawan wannan sarki sai ya kamu da ciwon ido, ƙarshe da sai ya makamce, aka yi duk maganin da za a yi abin ya gagara. Sai wannan yaro ya ce ma wannan mutum, ba fadan nan na sarki zan yi maka wani taimako idan ka zai buɗe, amma da sharaɗi ɗaya, za ka ɓoye labarin, ba za ka faɗi ma kowa ba. Ya yi mai alƙawarin haka, a hankali ya faɗi mai kaji yanda za a yi ka warke, ya amshi wannan addini take sai Allah ya ba shi lafiya. Allahu akbar. Sarki ya san wani daga cikin manyan fadan shi ya makamce, duk inda za su buga na sur kullansu da tsatsuba-tsatsubansu da kulle-kullansu an yi bai warke ba, kwatsamin ranar shi aka ga ya warke. Sai fa sarki ya matsa mai da tambaya, ya akai, ƙarshe dai har dai wannan mutum ya bayyana ya sirrin da aka ce kada ya faɗa, ci ai ɗanka wani shi ne ya yi min addu'a na warke bayan ya bani wani addini, na kuma shiga wannan addinin. Ƙarshe aka kamo wannan yaro, aka kamo wancan mutum. A wani ruwayar kuma aka ce a shi wannan yaron ne wata rana ya fito kan hanya, sai ya tadda wata dabba ta tsara hanya ba shiga ba fita, kamar yanzu a ce zaki ko damusa, ta tsara hanya ba mai wucewa. Shi ne sai ya ɗauki ɗaukuwa, sai ya ce zan jaraba in gani da Ubangijin da baba yake bauta mawa, wato sarki kenan, na wa'ancin tsatsabe-tsatsabe na wancan mutum goka, da kuma Ubangijin wannan mutum da yake karantar da ni, wanne ne Ubangijin gaskiya? Sai ya ce da albarkacin Ubangijin wanda yake karantar da ni ɗin nan, Allah kauda mana wannan dabba. Yana jifanta da tsakuwa sai ta faɗi ta mutu. Ai shi kenan aka ce aiko wannan yaro ya zo da wata sabuwar mu'ujiza, ya zo da wani sabon aiki, nan da nan aka tarkato shi. Ina ka koyo wannan? Yake faɗi, ƙarshe da aka matsa mai ya faɗi ga yanda aka yi. Aka aika aka kamo wancan malami, aka kamo wannan bafade wanda ya warke, aka kamo yaro. Dama su kenan su uku suka fahimci addinin, su kenan suke addinin. Ƙarshe dai wancan wanda ya so mu koyar da addini aka kashe shi, shi ma wannan bafade da ya shiga aka kashe shi. Saura yaro shi kuma yaron nan sarki yana son shi, yana ji da shi, da haka aka ce a yi bakin ƙoƙari a ga ta yanda kila ya musulunta, kila ya dawo ma addininsu na gargajiya. Aka yi ta bakin ƙoƙarin za a ji hankalin shi yaro yake. Ƙarshe shi ma da sarki ce ya haƙura da shi, amma dai ba zai iya gani a kashe shi gaban shi ba, da haka aka sa shi cikin jirgin ruwa, aka haɗa shi da waɗansu mutane, in sun je tsakiyar teku su ɗaɗɗaure shi ƙafa da hannu su jefa shi cikin tekun nan su dawo. Haka aka yi, suka tafi ko suka jefa shi cikin tekun nan, cikin hikimar Allah gaba ɗaya jirgin sai ya kife, sai suka mutu. shi kuma sai Allah ya tsayarta da shi sai gashi ya dawo gida shi kadai sarki ya ce akai yace Allah ya tsare daga sharrin su ya sake hada wayansu mutanen aka ce a tafi kan kononuwar dutse in suka je su turo shi daga tanya fado ya mutu suka tafi kan kononuwar dutsen kafin su turo su Allah tabaraka wa ta'ala ya sa dutsen ya zame da su wasu ka fado gaba ɗaya suka mutu yaron sai gashi ya dawo gida tinkis-tinkis me ya faru yace Allah ya tsaya daga sharrin su daga ƙarshe yaron nan sai yake cewa baba in dai so kuke ku kashe ni kamar yadda kuka kashe abokanan addini na to ni zan ba ku liket ta yadda za ku kashe ni ya za a yi a kashe ka yace in kuna son ku kashe ni ku daure ni a bainar jama'a ku dauki kibiya daga cikin kwarina ku sanya a jikin bakana ku tabe a harbe ni da wannan kibiyar amma da sharadi in za a harba a ce da izinin ubangijin wannan yaro wanda wannan yaro yake bauta mawa kibiya ta same shi aka ce wannan mai sauki ne nan da nan aka daura yaro aka sa rana aka gayyato jama'a aka zo aka dauki kibiya daga cikin kwarin shi aka sa a cikin baka aka tabe aka kira sunan ubangijin da yaro ke bauta mawa ai ma sai shi ku ubangiji Allah ba ubangiji tsatsuba ba da izinin ubangijin yaron nan kibiya ki same shi ana harbawa ku hiki da ta samu wannan yaro da sai a kirjin shi shikenan yaro shi ma sai ya mutu kun ga duk masu addinin sun mutu dama daga wancan malami sai wannan bafade sai wannan yaro su kai suka amshi addinin to kuma gashi duk an kashe su wata hikima ta Allah ai mutanen da aka tara sai kowa ya ce a'a ashe ubangijin wannan yaro shine ubangiji ba ubangijin sarki ba sarki yayi duk yanda zai kashe yaro ya kasa amma ana ambaton ubangijin yaro gashi yaro ya mutu ashe wannan shine addini akai umumi kuma aka shigo cikin wannan addini Allahu akbar Allah ne yanda yaso Allah ne yanda yaso sai kuma addini ya samu karbuwa sai addini ya samu tagomashi ga ba wanda ya san addini ba wanda ya san injilar haka Allah yake nashi iko sarki kuma sai ga abin da bai so fa dama abin da ake gudu kenan kada su koya mutane wannan sabon addini to ga abin da ake gudu ya auku sai me kuma da shi sarki sai aka gina katan rami katan kududdufi aka dinga kawo gumaguman icce ana zubawa ana hada wuta sai da ya zama rushi sannan ya tattara mutanen garin duk a tattaro su duk wanda aka zo da shi gaban sarki yaya ubangijin sarki kake bauta ma ku ubangijin yaro da ya ce ubangijin yaro sai an tafi cikin wutar da ya ce ubangijin sarki a kyale shi a ce to kai wuce haka akai tai akai ta jefa waɗanda suka yi imani ubangijin yaro a cikin wutar nan kuma wallahi imani da ya kama zukatansu mafi yawa suka ce ubangijin yaro suke bauta mawa dan ga dahir sun gani eh ga alama sun gani ta tabbata su suna tare da ubangijin yaro har aka ce wata baiwar Allah da goyo ana jawo ta ce ubangijin wa kike bauta mawa ubangijin sarki ko ubangijin yaro yace ubangijin yaro aka ce a jefa ta wuta tana tattirjewa goyon da ke bayanta yace ya inna saki jiki mu fada cikin wata alkhairi ne Allahu akbar malamai sun ce yana ɗaya daga cikin yara da suka yi magana tun suna jarirai haka aka anta su cikin wutar ya tabbata a wani hadisin cewa duk wanda aka jefa wutar kafin ya isa sai Allah ya cire mai jin safin wutar sai Allah dauki rayuwarsa haka suka dinga yin shahada to bayan duk an gama kona masu imanin wa'in suka zaɓi ubangijin yaro saura wa'in suka zaɓi ubangijin sarki da sarki kaga za a koma kuma a sha ganima a ci gaba da mulki sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan wuta sai ta bombin gabaki ɗaya garin sai ya bombin ita haɗe su kuma gabaki ɗaya su kuma shi suka halaka shikenan kurungus an gama da su to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake bamu wannan labari a cikin ita wannan sura yace ashabul uqdud wa'inda suka haƙa ramin nan shi wancan sarki Yusuf zunnawas da shi da mutanen shi to Allah ya tsine musu. Me yasa Allah ya tsine musu? Annari, saboda wata wuta ce zatul waqut wata suka kunna a cikin wannan rani. Izhum alaiha qu'ud suka zo ko bakin wutar suka zauna. Sarki ya ta an kame kujera ta mulki yana bakin gaba ga manyan fadawan shi ga jama'ar gari an tattaro da karu an tattara ta ko ina sai a zo da mutum gaban sarki yaya ubangijin sarki ko ubangijin yaro ya ce ubangijin yaro sai an tashi wuta an gani ko haka aka yi tai izhum alaiha qu'ud suna zazzaune a bakin gabar wutar wahum ala ma yafa'aluna bil mu'minina shuhud kuma suna talafa da abinda suke wa mu'minan nan ba sai musulmin komai ba ba wai cikin kuskure bane da masaniya intentionally ake jefa mutane cikin wuta wama nakamu minhum ko ba su zargi mutanen nan da komai ba ba laifin komai suka yi ba su mutane da ake jefa cikin wuta din nan illa ayyu uminu billahi sai dan kurin sun ce sun yi imani da Allah Al-Aziz, mabuwayi, Al-Hamid, abin gode mawa. Wannan kurin shine laifinsu. Duk waɗanda aka kona din nan laifinsu kenan. Yi imani suka yi da Allah tabaraka wa ta'ala. Shi Allah nan fa da aka yi imani shi ake musu wannan azaba. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi. Mulkin sammai da ƙasa duka a hannun shi yake. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Kuma Allah yana sanin dukkan komai. Yana gani haka ta auku dan me dan waɗannan mutane su samu ladan shahada su tafi aljanna mu kuma abin ya zama darasi a gare mu dama shine mawru'in sura ta karantar da mu'mine mu yi hakuri akan imani duk wanda ya ce yayi imani da Allah to zai ci karo fa da jarrabawa tukunna in yi hakuri babu shakka zai sadu da alkhairi duniya da lahira an fahimci wannan ko haka Allah yana iya hana wuta ta kona su kamar yanda ya hana wuta ta kona annabi Ibrahim sai bai yi haka ba dan ya zama darasi gare mu dan ya zama izina a gare mu mu yanzu duk irin matsalolin da zamu samu in mun ce mun yi imani da Allah da wuya kai ba zamu samu ma rabin wannan ba ashe haka kenan magabatan mu waɗanda suka yi imani gabanin mu sun ci karo jarrabawa da ta tafi da rayukansu ta irin wannan hanya wallahi ba su taɓa tunani ko dar na su warware imaninsu ba ba su taɓa tunanin su warware imaninsu ba to bari mu kuma a yau wannan dama shine mawru'in sura mu yi hakuri akan imani da Allah duk irin ko jarrabawa da zamu ci karo da ita shine yasa Allah ya rantsuwa da waɗancan yinnai guda uku bayan ya rantse bala da saman abociyar hanyoyi dan ya tabbatar mu da cewa dukkan musulmi sai Allah ya jarabce shi a rayuwa gwargwadon nauyin jarrabawar to gwargwadon matsayin shi kenan a gurin Allah abu na farko kenan sannan Allah ya nuna muna addini nashi ne ba naka bane ba nawa bane ji wata hikima ta Allah sai da waɗanda suka yi imani da addini suka kare wancan malami asali mai karatun injila an kashe shi wannan bafade da ya yi imani ido ya buɗe shi ma an kashe shi wannan yaro da ya zamo gada tsakanin wancan malami da bayyanar da addini shi ma an kashe shi komai ya kare haka inda addinin nasu ne da daga nan an manta da addinin amma da yake addinin na Allah ne daidai lokacin kuma sai ga dubun dubatar jama'a kuma sun yi umumi sun shigo musulunci sun yi umumi sun karbi addinin ashe wannan yana karantar da mu addini na Allah ne kai mai kokarin karantar da mutane addinin Allah yi bakin abinda zaka iya sai ka mutu sannan kartun ka mai tasiri yau ga irin su malam Ja'far ko ba haka ba bayan mutuwar su yau ga kartun su ne yake tasiri da yawa waɗansu ba su fahimce su ba tunda suna raye sai yanzu ake fahimtar karatun su haka ne ko ba haka ba gashi na har gobe da yawa waɗansu tunda suke raye suke karatu ko sauraron su ma ba su yi amma daga shi ana sauraron suna amfana ga su malam Abubakar Muhammadu Gumi da sauran ire-iren waɗannan manya-manyan malamai waɗanda suka karantar waɗanda ma suka karanta aka sajjala kenan aka yi recording akwai waɗanda sun karantar ba a yi recording ba yana nan ana amfana kuma da kartukansu wasu sun rubuta a littafai sun mutu sun tafi ba su san abin zai kai matsayin da ya kai ba yau irin su Imamu Malik irin su Abu Hanifa irin su Shafi'i wallahi tunda suke rubuta abin suke rubutawa littafin nan nasu na fahimtar nan tasu ba su san abin zai kawo irin wannan matsayi ba yau sai gashi Allah ya kawo shi inda yake amfanin duniya muna fata an gane to gurgurdan irin jarabawa da Allah ya maka to gurgurdan matsayin ka kenan a gurin Allah kullu ina ba mu ishara yau aikin gwamnati ma'ana a makarantar gwamnati gurgurdan irin jarabawa da ka amsa to gurgurdan irin nawa certificate din zaka samu in ka amsa jarabawa secondary to certificate dinka yafi karfin kwalin primary haka ne ko ba haka ba in ka amsa jarabawa kuma da za a yi ma a baka degree ta sha bamban da jarabawa da za a yi maka a baka certificate na secondary haka ne ko ba haka ba a sai haka kullun gurgurdan nauyin jarabawa to gurgurdan nauyin matsayinka a gurin Allah Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa wannan kenan Allah ya ce mi
innal ladina fatalul mu'minina wal mu'minatu thumma lam yatubu thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul ariq الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
نعم to da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu wannan kissa ya fadi mana kuma abinda wa'ancan mutane suka aikata da kuma sun aikata wannan mugun aiki ne fa ba tare da wa'annan mutane sun taka musu ko sun zubar ba sun yi ne kurun waidan sun yi imani da Allah saboda haka kai ma yau in ka ce kai imani da Allah to kai shirin abinda zai biyo baya tabbas sai ka tikaro da jarrabawa to sai Allah ya ce innal ladina fatalul mu'minina wal mu'minati lalle wa'inda suke fitinar mu'mine maza suke fitinar mu'mine mata tun daga wancan lokaci har izuwa baya har izuwa yau din nan wa'inda suke tsangwamar mutane kadai wajen sun yi imani suke kafa fanzuka ga masu imani da Allah thumma lam yatubu in suka bari har suka mutu ba su tuba ba falahum azabu jahannama to azabar jahannama kam ta tabbata a gare su tabbas yan wutar jahannama ne duk waɗanda suke tsanantawa mu'minai kurun waidan sun yi imani to har in ba su tuba ba har suka mutu ba su tuba ba to azabar jahannama ta tabbata a gare su walahum azabul hariq kuma suna da azaba ta gobara malamai suka ce suna da azaba mai babbaka musu zakata tun a nan duniya bayan azabar jahannama tana jira su gobe kiyama sai an samu wata azaba kuma ta daban wato azabar duniya wata za ta kona musu zakata za ta kona musu duk abin suka aikata na lada ana fahimta ku kuwa Allah ya taimake mu wata azaba ce wannan wata za ta kona musu zakata ita ce azabar ba za ta cimma gurin su ba suna kokarin cutar da mu'mine dan sun yi imani to kuma ko ba dade ko ba jima imanin sai ya ci gaba masu imanin ko ba su denawa ba za su taba cimma gurin su ba yuriduna ay tafi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun na fata mun gane zamanin da muke ciki yau kamar irin wannan yana faruwa kullun musulmi masu imani su ake tsangwama su ake fitina a cikin kasashen su ma bare kuma inna ba kasashen su ba inda ake da awar musulunci yau ka lura duk wata ƙasa da ake da musulmi da yawa a cikin ta zaka ga akwai fitintinu waɗanda aka kunna mata da gangan dan a jefa musu fitina kalle waɗannan mutane ƴan ISIS ƴan Al-Qaeda ina suka fi yawa ƙasashen musulmi ne Syria ne Lebanon ne sai ina ne sai irin zuwa ƙasashen Iraki da sauran ire-iren waɗannan ƙasashe inda ake da yawan musulmi to na aka ji aka dasa waɗannan kungiyoyi na ƴan ta'addanci na ƴan kawarij wanda suna da'awar su musulmi ne a baki amma aikin su ba aikin musulunci bane. Na sha fadin wannan ba aikin musulunci bane, suna cewa jihadi suke amma kuma suwa suke kashewa musulmi kuma suke kashewa kuma suna jihadi ake. Ka dauki bindiga ka kashe musulmi kuma kace kai jihadi. Haka kuma kasashen da aka dangwama zaka samu komuna Afrika irin Sudan, kalle da Sudan ake yawan kunna mata fitina, jiwatan kasa Somalia ga ƴan al-Shabab, ji kasar mu Najeriya ga ƴan Boko Haram, ga waɗansu ƴan wane ne barayin daji waɗanda mafi yawa musulmi ne, suna sallah suna azumi suna kalmar shahada amma saboda jahilcin su an karkata da tunanin su, an wanke kwalan su, an canza musu hadda, suna ga kamar abin suke daidai ne, kamar kan wata hujja suke abin, kamar abin suke samu na kuɗi shikenan. An daure musu gindi, an hana a taba su, duk wani yunkuri da za a yi na a taba su an kakkari an hana. Ko ba haka ba? Ga ƴan Lakurawa, ga waɗansu ga sunan dai. Shin a nan cikin inda muke a wani yanki waɗannan mutane suka fi yawa, a ina aka fi kulla wannan kullalliyar kasashen da arna suka fi yawa ko kasashen musulmi suka fi yawa? Duniyar musulmin Najeriya, na aka zo aka kirkire su, na aka dasa su, na aka aje su. Ina fata an gane in jihadi ne da gaske ana son a shigo da mutane waɗanda su fahimci musulunci. Yau akwai inda ba musulmin, akwai inda kwata-kwata ba musulunci, me ya hana ƴan jihadin su tafi can ya ko ƴancin su musulunta shigo musulunci? Sai suka dawo cikin musulmin, mutum sai ya ɗauki bama-bamai ya shiga masallaci ana sallah ana Allahu Akbar, kuma ya tada bama-baman masallata su mutu, kuma ya kabbara ya cewa ya jihadi. Haka ake jihadi? Kaga wannan jirgin ba haka bane ba, to ta kullalliya ce kurin, ba kuma an rasa yadda za a yi da su ba ne. Daurin gindi ne kurin daga waɗansu, ba daga dukkan jami'an gwamnati ba, ba daga dukkanin jami'an tsaro ba, wallahi mun sani cikin shuwagabanni cikin jami'an tsaro akwai masu kishin son abin ya zauna lafiya, an fi ƙarfin su ne, ƙarfin su abin yafi kamar yadda yafi ƙarfin mu. An gani ko da gangan akai? Yanzu ƙasar da za a ce wata ƙasa an yi juyin mulki, sojoji, manyan sojoji, dakarun sojoji, gwanayen yaƙi sun ɗebi makamai sun kwace gwamnatin ƙasa, ƙasa su kutum ta koma ƙarƙashin mulkin soja. Kun san ku irin shirin da ake yanzu juyin mulki? Duk wasu makamai da an kama su na ƙasar fa, duk wani rumbun makamai an tabbatar ya zo hannu. A ce wata ƙasa ta taso cikin ƴan awanni ta zo ta kori waɗannan sojojin ta kwace mulkin ta maidawa na baya, wannan ƙasa akwai ƙarfin mulki? Tana da ƙarfin soja ko ba ta ƙarfin soja? Tana da ƙarfin soja. Na faɗa a gani a yi juyin mulki a wata ƙasa, a ga sojojin su gagari sojojin ƙasarsu su kwace mulkin, wata ƙasa ta zo cikin ƴan awanni ta anso mulkin nan ta maida cikin da take so, kaga ashe wannan ƙasa tana da ƙarfin soja. To kuma a ce ga waɗansu ƴan tsiraru wai a cikin ƙasar wai ba a san inda suke ba? Kaga ba zai yiwu ba, ko ƙananan yara wannan ba zai yiwu ba. An fahimci wannan ko? To suna da hannu, suna da uwa a gindin murhu, kuma uwan nan ta gindin murhu sun gagaro ƴansu daga cikin manyan jami'an tsaronmu, sun gagaro ƴansu daga cikin manyan gwamnatin ma. Wallahi cikin gwamnatin mun yi shaida akwai manyan da abin yana damunsu, suna iya ƙoƙari su ga ƙarshen wannan fitina. Cikin jami'an tsaron manyan da ƙananan akwai wanda abin yana damunsu, suna iya ƙoƙari su ga abin nan ya kai ƙarshe. Wallahi abin ya fi ƙarfin su bayan da za su yi. Su hannaye ne kila daga waje, kila daga cikin gida ake sarrafa waɗannan mutane, ake ba su makamai, ake ɗaure musu gindi, ake hana a taɓa su, suke duk abin suka ga dama, su kuma an ɗauke su wawaye ba su abin suke ba. Ko kwanaki na yi wannan magana a nan, haɗari ne babba. Su waɗannan suke fitowa da sunan ƙabila, wai suke tada wata fitar cikin ƙasa, ba su haɗin suke a kai ba, ba sa ganin abin sai nan gaban shekara 20 ko 30. ‘Ya’yansu da jikokinsu su ne za su girbi wannan fitinar. Kuna fahimta ta kuwa? Ran nan nake cewa yau in aka yi ruwan shuka, in ka je ka shuka gero yau, sai ka koma gobe ka girbe shi sai an dan dauki lokaci to haka ita ma fa rayuwar duniya duk abin da ka shuka yau kada kai tsammanin waka girbe shi yau ba yau zaka girbe shi ba irin arzikin da muke ci yau wallahi kada kai tsammanin abin da muka shuka kokarin mu ne na yau abinda muka samu ne daga iyaye da kakannin mu kaga wani abu da zaka samu yau na alkhairi wanda ka samu yau ko jiya sai ko wata addu'a ce ta babanka ko innaka shekaru 20 suka wuce akai maka sai wa abin yazo duk abin da kana ci yau na arziki ba yau ka shuka shi ba tunni abin ya shuko gajiya ce ta zo yau an fahimci wannan ko to wannan abin da suke yi su waɗannan da sunan kabilar Fulani an zalunce su ne yanzu daukar fansa suke suna kashe mutane suna kona garuruwa suna kama mutane a biya su kuɗin fansa sannan su saki mutane suna ga kamar suna cin bilis wannan abin zai shafi ƴaƴansu da jikokinsu nan gaba sai ka kai lokacin da wani ya tashi ya ce ni ba Fulani ne sai ya ce Allah ya kyauta a ce wani aiki asalin sai ya ce mutum ya ce Allah ya kyauta na faɗi wannan kuma na kawo misali in su shekaru can baya wata kabila a ƙasar nan sun yi yunkurin ɓallewa kabilar Ibo suka yi tawaye ko suka yi yunkurin yin ƙasar Biafra aka yi ta ɗauki ba daɗe aka kashe mutane da yawa mafi yawa idan aka kashe mutanensu ne suka jefa mutane cikin tsanani cikin bala'i abin ya zo ya wuce aka sasanta dan adalci ma da aka zo ƙarshen yakin saranda suka yi amma sai ba a rubuta sun yi saranda ba sai aka ce kurin an tattauna an kawo ƙarshe ba wanda ya nasara ba a ce an yi nasara kansu ba amma ko kun san har yanzu shi ya hana kabilar Ibo hawa shugabancin ƙasar nan suna da masu kuɗi suna da 'yan siyasa suna da gwanayen siyasa suna da yawa su ne kabila na uku a ƙasar nan amma tun daga lokacin har yanzu ba irin fafutukar da ba su yi ba a ba su kujerar shugaban ƙasar su ɗana ai sun ɗana dai ba su ɗana ba wancan bakin fentin ke bibiyar su wancan abin yake bibiyar su wani da ya kokarin farfado da maganar yanzu yau yana ina yana gidan yari a Sokoto ko ba haka bane ba wannan kenan duk wani dan siyasa da zai taso komai gwanin cewa shi komai kudin shi ko wancan bakin fentin da kakannin suka shafa musu yana nan yana bibiyar su to dan haka wata kabila ta fito da sunan kabila ta tada hankalin al'umma ko ita ta ci nasara a lokacinta to ta shuka ma ƴaƴa da jikoki fitina ta goga ma ƴaƴansu da jikokinsu bakin fenti nan gaba abin zai dame su an samu guwar addu'a Fulanin da muke da sunan ƙasar irin gajiyar da suke ci mafi yawan gidajen sarauta na arewa duk Fulani ne in ka cire 'yan kaɗan daga ciki mafi yawan manyan mutane dukkansu Fulani ne kuma ana yabonsu da fulaku da mutunci da kunya ana caba kawai Fulani haka ne ko Fulanin yau ne suka shuka wannan Fulanin da ne su Shehu Usman bin Fodiyo su suka shuka wannan alkhairin har Fulanin yau suke cin gajiyar abu shuka su ce ba shukar Fulanin yau ba ce ina fata kun fahimta to su wa'in abu suke shukawa yau ba zai tsiro ba sai nan gaba amma ba su gane ba ba su fahimta ba sai ga shi yau an kai musamman irin yankuna irin wannan namu yau dai da wuya a cikin gari kaga dan Fulani da sufi shi dan Fulani da irin kayan shi na ɗan Fulani a cikin jama'a yana walwala ko ba dukkansu bane ba suke cikin wannan tafiyar akwai mutanen kirki cikinsu na kware amma an tsangwame su ma ko ba haka bane ba tun yanzu kenan an tsangwame su ba su da saka cikin jama'a yanda da yadda suke shigowa cikin kasuwanni ayi hudda da su yanzu ba sulhi ba ko sasanci aka an yi sulhin in suka shigo cikin mutane tsangwame suke dardar suke kuma kallon su ake ane musu kallon kamar ga dodo ya shigo ko ba haka bane ba mai sanye hudda da su da fa yanzu saboda Allah in kana kamar nan garin mu ko dai garuwa irin namu na arewa maso yamma wani ba falata ne kurin yazo ya ce da Allah ya zo ka bashi masauki saboda Allah zaka baki ko ka sace sai kai dardar da fa da kurin gonarka zai sauka ai ko ma ya sauka gonarka kai abinci ka kai me haka ake yi Allah ya kyauta to ai hakuri duk waɗanda suka jefa mu'minai cikin fitina to wallahi Allah ya musu alƙawarin lahum azabun hariqun suna da azaba mai kona musu zuciya tun a nan duniya sannan lahum azabu jahannama, kuma suna da azabu jahannama gobe kiyama, ta ko ina ba riba. Allah ya kare mu. Innal ladhina amanu, su ko in suka yi imani, wa amilu salihati, suka yi aiki na kwarai, suka yi hakuri da jarrabawa daga Allah tabaraka wa ta'ala, lahum jannatin, su kuma suna da gidajen aljanna gobe kiyama, tajri min tahtiha al-anharu, ƙoramin kayan daɗi na gudana ƙarƙashin gidaddajin aljanna. Zalika al-fawzul kabir, wannan shine rabo mai girma. Allah ka ba mu wannan rabo na aljanna. Allah ya ce mi
inna badasha rabbika la shadidi innahu huwa innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwa al-ghafurul wadud zul arshil majid.
Na'am, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna ba'sa rabbika la shadid, wallahi kamun ubangijin ka fa ya Muhammad kamun ne mai tsanani, don haka yakan yi mutane talala. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhazahu lam yuflithu. Allah yana jinkirta mu azzalimi, ya ta shimfiɗa zalunci shi, a kyale shi ya tayi ga kamar duka kenan. Ga bindiga hannun shi, ga kuɗin fansa ya tara, ga ɗaurin gindi ya samu, ba wanda isa ya taɓa shi, an mai garkuwa, an mai shamaki, yana abin da ya ga dama kamar duka kenan. Allah ya ce ina inna ba'sa rabbika la shadid, haƙiƙa kamun ubangiji mai tsanani ne, ta lalace. Ta lalami kamar take in ka ɗaure jaki a saura da doguwar igiya, sai ta tafiya da ta kiwo, yana kamar take yake bai ganewa sai lokacin da igiyar ta kure, sai ya ji ashe ɗaure yake. To haka Allah yake mu azzalumai, sai ta zalunci kamar an kyale su, kamar an sa musu ido, ba ta ganewa sai lokacin da ƙarshen al'amari ya zo. An gani ko? Kuma komi yana hannun Allah. Innahu yubdi'u, shine yake fara kirkirar halitta. Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu, kuma shike mai da ita duk abin da kaga ya faru, haka Allah ya so, kuma haka ya kaddara, kuma haka ya so ya gudana, babu abin da zai gagare shi. An gani ko? Wa huwa al-ghafur, kuma shi Allah mai gafara ne, da haka ake ta faɗi mu azzalimai dan su gyara su tuba kafin mutuwa ta zo. Fitirji dogo gide da sauran ire-irensu lokaci bai kure ba, in kuka gyara da kuka tuba Allah mai gafara ne. Ku yi tuba ta watan nasuha da sauran ire-irensu na cikin garin da na dajin, da za ku tuba to da yafe muku, in ma ba ku tuban ba to dai da na gaba ake gwada zurfin ruwa. Yau ina Halilu Sububu, ya ya kare, ina amfanin abin da ya tara, da me ya tsira, ya yi suna da ya suna ba, har yau ya birge kowa ba. Ina Abubakar Shekau, wani irin ƙarshe ya ya cimma gurin shi? Bai cimma guri ba. Ina motocin nan da muke gani in zai fita operation, helot da bindigogi na harbo jiragen sama, da wane ne wajen local government 11 suna ƙarƙashin mulke shi, yau yana ina? Ya tafi lahira, ya yi kyakkyawan ƙarshe, bayan ki ta yi kyau. Yau akwai mai fitowa ya ce ni ina alfahari, ni ɗan Abubakar Shekau ne? Babu. Ka gani ko? To kaɗan ma kenan, banda kuma azabar Allah gobe kiyama. Allah mai gafara ne, Al-Wadud mai nuna soyayya ne ga bayin shi, don soyayyar ne ma ake ta talala, ake ta wa'azi wai don a gyara, don a koma a zama mutane na kwarai. Zul arshi, ubangiji Allah shi ne ma'abocin al'arshi, shi ne mahalicin al'arshi, al-majid, wanda yake mai girma. Al-majidu ko al-majidi, in an ce al-majidu da rafu'a, wanda ya cancanci wannan sifa, shi Allah tabaraka wa ta'ala kenan. Ana karanta da jarra al-majidi, shi al'arshin kenan, al'arshin mai girma. Domin babu wata halitta da Allah ya halitta mafi girma kamar shi al'arshin shi. An gani ko? Fa'alun lima yuridu, Allah mai yawan aikata abin da yake so ne. Fa'alun, ya zo da siga ta girmamawa, ta yawaitawa. Allah mai yawa ne, mai yawan aikata abin da yake so ne. Duk abin da kaga Allah yayi, to haka yake so yayi, kuma haka yayi shi. Allah ka taimake mu. Sai Allah ya ce mai
al-ataka hadithul juri fir'auna wa thamudi walilladhina kafaru fi takdhib wallahu min waraihim muhitu bal huwa qur'anun
Allahu akbar. Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya fade mana shi hakika mai kamun shi mai tsanani ne, to sai kuma ya kawo mana misali dan in akwai mai wata shakka shakka ma to ya dena. Allah yake hal ataka hadithul junud, shin lalle tabbas labarin waɗansu rundunoni masu ƙarfi ya zake maka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kuma ka isar da shi izuwa ga al'ummarka don ya zama musu izina. Duk abin da kake takama da shi a yau, to an yi wani mai irin wannan abin da ya dama ka, ya shanye kan wannan abin da ya saba ma Allah, Allah bai kyale shi ba. Kamun Allah ya iske shi, ya kuma fada cikin tsananin kamun Allah bai sha ba. Kamar suwa Fir'auna, yukalli Fir'auna mana dan tsananin jiji da kai da mulki. Allah ya bashi mulki, Allah ya bashi dukiya akan karagan mulki kadai, ya shekara sama da 100 ba fa da haihuwa ba, yana matsayin sarkin sarakuna na duniya sama da shekara 100 yana mulki yanda ya ga dama. Dan burin katan mulkin ma cewa yi ana rabbukum al'ala, ni ne ubangijinku madaukaki. Ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi, ban san akwai wani abin bauta ba ma sai ni. Fir'auna kenan yayi yana ina ya gama mulkin ya tafi, har ma an manta da shi. Wallahi inda alqur'ani bai fadi mana labarin shi ba, kwata kwata ba za mu san ya zo ba. Duk wancan ko dogon lokacin da ya dauka duk irin wancan mulkin da in ba dan alqur'ani ya fadi sunan shi ba, an ambata mune ya zo ba, da ba za mu taba sanin shi ba. An gani sai ga shayi mummunan karshe ya babbaya da kura, har yanzu ga wace tana na awulakance wajen ko shekara kusan 3000 kenan, yana na awulakance ba wanda ya damu da shi, ba wanda yake zuwa ziyarar gawar Fir'auna. Ko akwai ba a Najeriya ba ko a Niger, har a kasar Masar din inda ya rayu ba wanda yake fitowa ce ni jikan Fir'auna ne, ina alfahari da wannan. Babu, har yanzu ba inda ake haihuwar wani yaro a ce ya sunan yaro a ce Fir'auna. Ko an goku an taba yi? A'a, saboda me? Saboda mugun mutum ne. Duk inda aka ce Fir'auna an ce la'antullahi alaihi, jiko mulkin da yi, jiko din da ya tara, duk sheke ayar da yi da ya saba ma Allah. Allah sai ya kama shi, kamun Allah mai tsanani ne. An gani ko? Wasamud, kuma kalli Samudawa, su kuma abota ƙarfi waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allati lam yukulaka misluha fil biladi, ba a taɓa halitta kwatankwacinsu ba wajen ƙarfi a duniya. A duniya ba a taɓa yin waɗansu mutane masu ƙarfi ba ƙarfin to irin Samudawa. Don Allah, in Allah ya baka dama ka tafi kufan Samudawa, yau kufan nan nasu kasar su ta wancan abin din ɓangaren ta yana cikin Saudiya, arewacin Saudiya, ɓangaren ta yana cikin kasar Jordan. To musamman tafi kasar Jordan din za ka ga gine-ginen su yana na har gobe, manyan duwatsu za ka samu irin duwatsun cin na kasarkwashi, irin dutsen cin na zuba na hanyar Abuja za ka ga an kwakule shi, an mai wani irin design, an yi gida ciki gari-gari unguwa-unguwa ciki hanyoyi, kuma sama an zo an zuba waɗansu gidajen. Har yanzu gidajen na nan wajen shekara 2000, amma har yanzu gidajen na nan kamar gobe, kamar yau aka yi su. Abin mamaki, je Masar ɗin ka gani wannan ahramat, waɗannan ahramat ɗin nan kaburbura nan da aka yi na manyan Fir'aunoni, tubali ɗaya bulo ɗaya za ka ga an ninka tsawonka biyu, ya kai tsawon fulan nan daga ƙasa zuwa nan fadin shi kuma ya kai daga nan zuwa nan fadin bulan kenan da shi aka yi ginin kuma a lokacin fa babu wa'annan na'urori da hannu aka yi Allahu akbar da hannu suka yi to duka wannan kwarewa da wannan girma da wannan karfi da wannan hikima wacce Allah ya ba su da suka saba ma Allah yau suna ina sun bace har an tabaraka wa ta'ala yace ka bincika zaka samu wanda ga cikin su fa hal tara lahum min baqiya fa hal tara lahum min baqiya da ga wanda ya rage cikin su babu washe kai mai ba kake da shi mu na karshen zamani yan kutuku ba mu yan tsaki yan daurayi mu daurayin rayuwa ne duniya ta gama mu yan daurayi daurayi ne an canya hurar an dan tarfa ruwa ne ana daurayewa sai muka zo cikin daurayi an gane wannan muke ta hura hanci mu ta tsiya ne an gane muke ta hura hanci mu ta tsiya ne an gama in ma kafircin zakai tun an yi kafirci an wuce Allahu akbar Allah ya ce bal ba haka ba mutane kam sun wa'azantu sun san komi sai dai kurin allazina kafaru fi takzib su isa ka ƙaryata suna cikin magagin ƙaryatawan ne kurin amma ba su da wata hujja ta ƙaryatawa wallahu min wara'ihim muhit kuma Allah yana kewaye da abin suke aikatawa ya san komi kuma zai musu sakamako bal to ba haka al'amari yake ba huwa qur'anun majisi wannan littafi wanda yake ba mu wannan labari safan Allah a cikin shi to alqur'ani ne fa abin karantawa ne mai girma mu girmama alqur'ani mu girmama abin da alqur'ani ke karantar da mu girmama alqur'ani mu karanta shi mu fahimce shi mu yi aiki da abin da aka faɗe mana a ciki yin aiki shine girmamawar ba mu girmama shi wajen kallon shi da mutunci amma aikin mu kuma yana saba mishi a'a mu girmama alqur'ani dan mai girma ne mu yi aiki da abin da aka karantar da mu a cikin shi fi lauhin mahfuz kuma wannan alqur'ani yana cikin allon kudura Allah tsararre kiyayayye wanda yake magana ce daga Allah kai tsaye wani shedanin mutum ko shedanin aljani ba zai taba taba shi ba bare ya kawo wani shirbici a cikin shi Allah ka taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ka amfane mu da abin da muke karantawa ko muke ji ana karantawar mun zo karshen sura in Allah ya so dama kuma ana nuna lokaci yayi da haka zamu dakata anan sai in Allah tabaraka wa ta'ala ka dare mu da kaiwa rana ita yau kenan sati na sama ai ba fara azumi ba ko to in Allah ya kai mu sai mu dora kuma mu ci gaba zuwa ga sabuwar sura wato sura ta gaba suratul tariq Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka karanta wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah in ajalin mu ya zo Allah ka ɗauke muna masu musulunci ya Allah da ka ɗauke mu cikin musulunci ya Allah wa'anda suka riga mutuwa ƴan uwa musulmi Allah ka ji kansu yanzu nan ɗaya daga cikin ƴan uwan mu abokanan gwagwarmayar mu abokanan zaman mu a wannan unguwa wato Alhaji Ahmadu mai radio Allah ya mai rasuwa yau yanzu nan aka yi jana'izar shi bayan sallar magriba din nan shine ma ya jinkirta muna fara karatu har sai da aka gama sallar jana'izar tukunna muna addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi yana daya daga cikin ƴan kwamitin zartarwa na wannan masallaci suna daya daga cikin wanda suke ta faɗi tashin ganin ci gaba na gudanar addini a wannan gari da wannan masallaci da kuma wannan unguwa yau Allah ya karɓi abin shi muna addu'ar Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi ba shi kadai ba dukkanin sauran ƴan uwa waɗanda Allah ya karɓi rayukansu Allah ka ji kansu ƴan uwa musulmi na wannan unguwa da na wannan gari da na wannan jaha tamu da dukkanin musulmi na duniya wanda Allah ka karɓi rayukansu Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka rahamshe su Allah ka lawar kaburburan su ya Allah mu da muka rage yar Allah ka rahama muna masu imani idan mutuwar mu ta zo ya Allah ka karɓi kai muna masu imani Allah tabaraka wa ta'ala ka amshi addu'o'in mu ka sa albarka a gare mu ya Allah Allahumma rabbana tu fusuna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha mawlaha بارك الله ربنا وتقبل منا انك انت الرب الفاتح